haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alher Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Ministan harkokin wajen Iran ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar matsayin da aka cimma ta nukiliyar kasar ta fuskanci karin barazana. Idan Amurka bata sassauta takunkumin da ta kaka bawa kasar ta Iran nan da zuwa ran 21 ga watan Fabrairu ba. A wata hira da jaridar Hamshahari ta yi da Muhammad Javad Zarif a ranar Asabar, ministan ya ce wasu dokoki da aka amince da su a kwanan nan sun sa ya zama dole gwamnati ta ƙara tsaurara matsayinta kan wannan batu. Zarif ya kuma ƙara da cewa mai yiwuwa zaben da za a yi a watan Yuni wanda ka iya samar da shugaba mai tsaurin ra'ayi ya ƙara jefa wannan yarjejeniya cikin hadari. Shi dai shugaban Amurka Joe Biden wanda ya sha sukar Trump saboda janyewa da daga matsayin da aka cimma kan shirin nuclear na Iran ya sha alwashin sake shiga wannan yarjejeniya idan har hukumomin Tehran suka koma bin ka'idojin da aka gindaya musu. China ta sahale a fara yi wa jama'ar kasar wata allurar rigakafin cutar COVID-19 wacce aka samar a karo na biyu amma bisa wasu sharuɗa da ta gindaya. Hukumar da ke sa ido kan magunguna ta kasar ta faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar cewa hukumomi sun amince a fara amfani da allurar CoronaVac wacce kamfanin Sinovac Biotech ke samar. Wannan da ita ce allurar rigakafi ta biyu da gwamnatin China ta amince a yi wa jama'ar kasar wacce ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Kuma hakan na faruwa ne watanni bayan samar da wata allurar rigakafi da cibiyar bincike ta kasar tare da haɗin gwiwar kamfanin Sinopharm na China ya samar. Sharaɗin da aka gindaya kafin fara yi wa jama'a allurar shine sai an gabatar da rahotanni da bayanai da suka danganci illoli da ka iya bayyana idan aka yi allurar. Shugaban tsare-tsare kan harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell na shan suka saboda wata ziyara da ya kai birnin Moscow. Ziyarar da yawa daga cikin bambobin kungiyar suka nemi a soke gudun kada hukumomin Kremlin su yi amfani da ita wajen cimma wasu manufofinsu. Masu suka Borrell sun hada da tsohon Prime Minister Belgium Guy Verhofstadt tare da sauran jami'an diplomasiyya da kasashen yammaci waɗanda suka ce abinda suke gudu ya riga ya faru tunda har Borrell din ya yi wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a ranar Juma'a. Yayin taron manema labaran, Borrell ya ce babu wata mamba kungiyar ta EU da ta nemi a kakaba sabbin takunkumi a kan Rasha saboda kama shugaban yan adawa Alexei Navalny da aka yi wanda ke yawan sukar lamirin shugaba Vladimir Putin. Jin kaɗan bayan wannan taron manema labarai, hukumomin Kremlin suka kori wasu jami'an diplomasiyyar Jamus, Poland da kuma Sweden saboda suna zarginsu da laifin nuna goyon baya ga zanga-zangar neman a saki Navalny. Ana dai ganin Rasha ta ɗauki wannan mataki ne don ta kunyata Borrell. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden ya rarrashi wata mata 'yan jihar California wacce ta rasa aikinta sanadiyar annobar coronavirus. Yayin wata tattaunawa da suka yi wacce fadar White House ta kwatanta a matsayin wani yunkuri na ganin an ƙara kusantar da shugaban jikin talakawan Amurka. A ranar Asabar fadar shugaban ƙasar ta fitar da wani bidiyo mai tsawon minti biyu da rabi wanda ke nuna tattaunawar Biden da Michelle Volkart bayan da ta rasa aikinta a wani kamfanin sayar da kayan sawa a watan Yuli. Michelle ta rubuta wa Biden wasiƙa wacce bayan ya karanta ya kira ta. Yayin tattaunawar tasu, matar ta faɗa wa shugaba Biden cewa samun aiki ya yi matukar wuya. Hukumomi a Masar sun saki ɗan jaridar gidan talabijin ɗin Al Jazeera Mahmud Hussein kamar yadda ɗan uwansa da lauyansa suka faɗa wa kamfanin jallancin labarai na Reuters. Hussein wanda ɗan asalin ƙasar ta Masar ne ya kwashe sama da shekara huɗu a tsare yana jiran a yi masa shari'a. A dai watan Disamba shekarar 2016 aka kama Hussein bayan da ya isa birnin Alkahira daga birnin Doha don zuwa hutu. Ana dai zargin shi ne da laifin yaɗa labaran da ba su da tushe, haɗa kai da ƙungiyoyin da aka haramta da kuma karɓar kuɗaɗe daga ƙasashen waje. Sakin nasa na zuwa ne bayan da Saudiya, haɗaɗɗen daular Larabawa, Bahrain da Masar suka amince su maido da hulɗar diplomasiyya, cinikayya da tafiye-tafiye da ƙasar Qatar bayan da suka dakatar da hulɗa da ita a shekarar 2017 kan zargin da suke mata na cewa tana daukan nauyin ta'addanci zargin da hukumomin Doha suka musanta
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida
Assauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage to a makon da ya gabata ne masu ruwa da tsaki da kwararru akan harkokin tattalin arziki da kasuwanci da kuma masana a fagen yaɗa labarai suka yi musayar ra'ayi a jihar Kano dangane da rawar da kafofin yaɗa labarai za su taka wajen ceto tattalin arziki daga durƙushewa musamman ma a yanayi na annoba kafar yaɗa labarai ta Vision FM da ke jihar Kano ce ta shirya taron wanda ya maida hankali akan yadda kafofin yaɗa labarai da 'yan kasuwa da kuma cibiyoyin gwamnati za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. Wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci taron kuma ya samu tattaunawa da Malam Adamu Laden, General Manager na Vision FM, inda ya yi mana ƙarin bayani musabbabin taron.
Abin da ya sa muka yi wannan taro ɗaya daga cikin ko kuma wasu daga cikin shirye-shiryenmu sun gano cewa mutanenmu musamman na wannan bangare suna da wata al'ada ko kuma sun gina wata al'ada ko tabi'a cewa duk lokacin da matsala ta samu ko matsala ta faɗo sai a rungume hannu ko a ɗora hannu a ka a ce an bani Allah na ce shikenan sai a fara jefa zargi da kuma neman waye ya kawo matsalar da kuma cewa dole sai an zo an taimaka mana. Muna ganin cewa wannan ba tarbiyya bace da ya kamata a dora akan ta. Irin wannan tasiri ne ma yasa wannan taro ya tabbata.
Alhaji Muhammad Ibrahim makamin ringin kuma tsohon director general na radio da television na tarayya yayi tsokaci kamar haka.
Mafi yawancin mutane a nan ba su taba fuskantar abin da muka sani da turanci recession ba ko kuma raunanar tattalin arzikin ƙasa har ila yau mafi yawancin mutane a nan ba su taba ganin wata annoba wadda za su yi ce ta shafi tattalin arzikin ƙasa ina cikin shekara ta 80 kuma zan iya tunawa na ga lasa jiba na ga kwalara na ga yan rani amma ban ga wajja ta girgiza mutane ta girgiza kowace ƙasa ta duniya ba kamar wannan da muke fama da ita yanzu. To a matsayin mu na ma'aikatan watsa labarai gidajen rediyo da talabijin ina abin yi ya za mu wayar wa wannan matsala su fahimci cewa abin da ya same mu fa ba gwamnati ce ta jawo ba hukuncin Allah ne tun da ya faru ya za mu yi mu taimaka a matsayin mu mutane na farko su fahimci me ake ciki na biyu su fahimci ina mafita na uku yaya gwamnati da 'yan kasuwa za su yi kokari su fitta kansu daga wannan abu kuma su kara inganta harkokinsu duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ayyuka ne suka ta'allaka a kanmu mu ma'aikatan watsa labarai saboda haka in mun tsaya mun dubi yadda America take kuka mutane kamar miliyan 10 sun kamu da wannan ciwo in mun ɗauki India ga shi nan in mun ɗauki Ingila duk waɗannan wurare ne waɗanda suke ba mu sha'awa game da ƙarfin arzikinsu amma ga shi dare ɗaya wannan annoba ta zo ta girgiza su mu ma kanmu ta girgiza su har ma mutane suna mamaki me yasa ƙasa kamar Najeriya mai mutane kamar miliyan 200 har yanzu ka kana iya cewa kalilan ne mutane da suka kamu balle ba wanda suka mutu to bisa ga al'ada ta ake rediyon talabijin kusan kowane gidan rediyo ko kowane gidan talabijin ya san abin da ya kamata yi aure doka ta ba shi wannan iko ko kuma doka ta kasuwanci ta ce ga irin nauyin da ke kansa ya zai yi sauke wannan nauyi ya zai ya ci nasara kan waɗannan abubuwa ya zai ya jawo hankalin ƴan kasuwa kada su gaji kada su tsorata su ci gaba da yin abubuwan da ya kamata su ci gaba ƙara harkokin zuba jari in an samu dama ƙara gina kamfanoni in an samu dama ƙara taimakawa gwargwadon hali domin fita daga wannan annoba mijin kai zai haɗu ba gwamnati ta kawo ɗauki ƴan kasuwa sun kawo ɗauki mu kuma ƴan jarida mun kawo ɗauki to ba za ta yi mu cikin nasara cikin lokaci gargadi mu fita daga cikin wannan bala'i ba
Alhaji Adamu Aliyu Kiyawa dan masanin dutse kuma tsohon editan BBC ga abin da yake cewa
mutane da ba sa tunanin irin wato cewa talla da kasa kudi a tafi shi ma bangare ne na saka jari ba ta zamanin haka mutane gani suke in sun sa kudin su su yi talla musamman da yake kuma ƴan kasuwar mu abin takeici yawan ƴan kasuwar mu in banda a ƴan shekarun nan ba su yi karatun zamani ba don haka ba su dauki talla da muhimmanci ba ganin suke in suka saka kudi a talla tunda ba haja ce za ta dawo su ganta a cikin kanti ba ganin suke kamar sun yi hasarar kudaden su abu na biyu kuma shine ina ganin har yanzu ba mu da hanyoyin da mutum yake iya gane cewar shin tallan nan kwalda na yi kudaden da na kashe kwalliya ta biya kudin sabulu ba fito da hanyoyi a nan kasar yadda mutane za su iya gane cewar idan na yi talla a gidan rediyo mai suna kaza yawan masu kasuwanci da ni ko yawan kastomomi nawa na samu yawanci ba iya fito da hanyoyin da za iya gana domin kaga yawanci a kasashen waje suna da hanyoyin da suke gane cewar ko da kafafen yada labarai wajen goma ne akwai hanyoyin da nake iya gane cewar kafar yada labarai kaza ta fi kawo min tallan da nake a nan ya fi kawo min ciniki tallan da nake a labarai kaza baya kawo min ciniki ta haka ne ma suke tantancewa a ina za su mai da hankalinsu a cikin kafafen yada labaran nan da suke yin tallallika amma abin da mutane ya kamata su fahimta shine shi talla yana kawo abubuwa biyu ne na farko kai tsaye yana kawo maka ciniki na biyu kuma yana sa al'umma koda ba waɗanda a cikin su koda ba waɗanda za su yi maka ciniki bane ya zama a cikin kwakwalwar su sun san da kai sun rike ka suna jin labarin ka yadda koda wata rana sun tashi buƙatar ko hajar ka ko abin da kake sana'antawa sun san inda za su je
masu sauraro a nan shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin wakilin muryar Amurka wanda ya taimaka wato Mahmud Ibrahim Kwari ni ce Zahra Aminu Fage ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka, duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorin.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyin su da albarkacin bakin su.
Mu dai ɗan shi'a ne kuma shi'a zamu yi shi'a ko maka zaba ba kuma wanda yake hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum barkamku da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kalaukan mai da muke a nan Washington DC. Yau muna ci gaba da duba ku Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya samu ya cika alƙawarin nan manya guda uku da yawa yan Najeriya lokacin da yake neman su zabe shi na cewa zai magance sha'anin tsaro da yabon ƙasa da tattalin arziki kuma ya yaki cin hanci da rashawa. A wannan shiri na yau zamu duba fannin tattalin arziki ne kuma musamman ma zamu gwada shin a lokacin Goodluck Jonathan da kuma lokacin Buhari yau me bambancin su idan aka dubi yadda ake canjin kudaden kasashen ƙetare. Sannan kuma zamu dubi shi kanshi ko abin da yake faruwa ga tattalin arzikin Najeriya yanzu abin da ya shafi duk duniya ne ko kuma dai Najeriya ce kawai abin ya shafa. Ba tare da bata lokaci ba ga Ibrahim da bakin sa.
Yayin da aka kashe kanka a wannan gwamnati aka kashe dai ai an kashe kudaden nan an saje tun lokacin gwamnatin PDP. Maganar Najeriya Delta ba abu ne da ya shafi gwamnatin APC kadai ba. Wannan ya shafi duk gwamnatin da suka shuɗe gaba ɗaya ne. Abin da ke faruwa yanzu gwamnatin kasa ya kai masa bincike. Wanda ya mutu yana nan abun al'ajabi ne. Abun al'ajabi ne kowa ya lati wannan abun da ya faru. Kuma ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda ya ji daɗin sa kuma shi ne shugaban kasa yake dole a bincika ba ga masa suwa ya sata nan. Ita majalisar tarayya ta ba da dokar cewa kuɗin da aka sata na mai da zuwa Bantumali. Abin da ya faru nan ba wanda ya ji daɗin sa, ba wanda yake shigar ta ko ba wanda zai ji daɗi ko ba zai bayar abin da ya faru na bar sai ce mu. Wannan abin da ya faru ne abin da ya faru ne.
To ku saurare ni bari in koma gabanin sa ya ci kan
mu. Ya faru a karkashin gwamnatin ku kenan wanda kai ma dan jami'in ya ce malam ya ce ba haka bane.
Bari ta yi shau ku saurare ni.
Amma ka duba kungiyoyi da aka bayar zuwa baya daga shekarun da gwamnati ke mulki na PDP duk da cewa gwamnatin ya kafa wannan ma'aikatan ai har yau ana binciken ta kuma ka duba kun da aka diba ya fi wanda aka diba kwanan nan.
To bari ta yi shau.
Sata ne kuma amma ba wanda zai yi da ba'a yi sata a Najeriya.
To bari ta yi shau da kuma a shirya kuma duk ku saurare duka a lokacin da ke yanzu mun ji tarayya kamar ya kuke gani kamuli da gwamnatocin jihohi wajen tallafawa su masu karamin karfi sakamakon wannan annoba na corona a jihohi. Eh ti sai an ga kamuli da ku a jihar ku ko kuma a jihohi an taka rawar da ya kamata.
To mun ka a jihar Adamawa alhamdulillah domin mun ga matakin da gwamnati na jiha ya dauka kuma wasu jihohi ma alhamdulillah har sama da wasu jihohin da APC take mulki suma sun banyi rawan gani. Amma dai abunda ke tafiya a gargajin wannan gwamnati na APC a gaskiya abun Allah wadai ne wanda kuma alhamdulillah gara na bawa mai girma da bangasa Buhari wannan mulkin don da ba don haka ba watakila in har da mai girma shugaban kasa bai yi wannan mulki ba wallahi bayan ran shi wasu sai sun je suna
wa kabarin shi sujada. To shi ne to mun jira ka rai Dr. Umar Duhu. To Dr. Umar
da samu ya mulke da Allah da ikon shi ba a taɓa yi wa wani shugaban ƙasa zanga-zanga don ta'addanci ya yi yawa ba sai wannan shugaban ƙasa kuma.
To ba damuwa Dr. Duhu a matakin jihohi da suka ɗauka. Ya kai ga matakin.
Faɗa kan wannan annoban
a jihohi
ba na ce wani ya yi rawan gani wani bai rawan gani ba duk abu ne wanda ya shafi kasa da kuma duniya gaba daya. Abu ne wanda za mu tsaya ko mutum kana son wani ko baka son shi dole ka bada goyon baya a tabbata cewa an yaki wannan annoban. Mu tabbata cewa annoban nan ta bar doron kasa gaba daya an samu kuma magani za ta warkar da wanda suka samu suka kamu da ita. Sai ya san shugaban kasa yau sai da kace
shugaban kasa bai ji shawaran ka ba amma shugaban kasa ba farawo bane shugaban kasa bai taba sata ba saboda haka idan wani ya da wani hujja kuma wannan daban ne amma magaran cewa ana wasu da kudade to duka dai kamar da ka fada na jallazu an ce biyar na sata da dauna da wari saboda haka kowa a kowa mu yi kan nelema kan mu mu tabbata cewa mu ba mun yadda cewa za mu gyara kasar nan duka da in ana mulki ba za mu ce PDP take mulki ko APC na mulki ba shugaba ne yake mulki saboda haka mu tabbata shugaban nan ba su goyon baya sun samu sun yi abin da ya kamata sun talaka ya alfahari da su
saboda
Dr. bar mulkin Allah ya danna da shekara uku kowa kuma ya sarrafa gari da yi kuma Buhari ba za ka taɓa ka daga ce ya saci kudin Najeriya ba sai daga ce wai da suke rashin sun sata wanda kuma ana jira kamar yadda dan wani yake cewa yadda zai kawo kafidai wanda za mu yi amfani da shi mu tabbata cewa mun daure wanda suka yi satar nan wallahi Najeriya ce kai tsaye.
Da shi du ya faɗa kan cewa shugaban ƙasa baya sata wannan haka yake kuma ka faɗa wa kowa amma abun takaici shi ne kai gara a ce mu samu shugaban ƙasa wanda yake sata amma masu aiki da shi ba su barna akan mu samu shugaba baya barna amma kuma yana gani baya tsawatawa ana barna barnan da ake yi yana ji yana gani gara ma da ake shi kada yake barnan ya fi ace yana zagaye da ma'aikatan da gaba ɗaya har talakan da bai san ADC ba ya san ana barna amma shugaban yana kallo don shi baya barna kuma ya hana a yi barnan.
Eti Shehu shekarar 2023 kuna ganin PDP ta sha kaya a baya kuma sun ta murmurin za ta iya kai bacenta a 2023
da ikon Allah arziki magayi ne da ikon Allah in har Allah ya sa muna cikin masu rai muna kyautata zaton cewa mai girma matsohon mataimakin shugaban ƙasa yadda ya kai labari a wancan karo aka yi mana danniya kamar yadda aka yi a Kano kamar yadda aka yi a Kogi da ikon Allah in dai muna da rai da lafiya yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da in an fitar da su zai cire mana kitse a wuta da ikon Allah kuma jam'iyyar PDP ba ta karaya ba tun da kaga ta fi kalinta har aka kai kotu Allah ya isa wanda kuma muka yarda mun bar wa Allah ne Allah ya isa wanda a matsayina na masarin shari'a
amma aiwa na ga abin da a matsayin ka na masarin shari'a bai dace da ku ce
nan kotu ko kariya kai ya zama gaskiya a dokance a matsayina na masarin shari'a kai ke kuma na yarda da abin da wannan kotu ta yi amma da ikon Allah za mu sake fitowa kuma muna jira kowa ya fito da ikon Allah kuma in har Allah ya sa muna cikin zurai
kuna da abun tallatawa kuna da abun tallatawa
mun ko muke da abun tallatawa fiye da kowa ne ne
Alhaji Abdulazizu jami'ar APC ta nan tana kasa daram daram dam 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 kuma Allah ya yarda
eh tana kasa ko Allah
a wannan kuma kai kasa kai kake fadi dun kai dan adawa dama dan adawa ba ka da kawo dai dai bai
ba ku da tire
maganar adawa kake yi Alhaji na kai magana kake kuna nema wajen Allah mu kuma muna fara Allah ne ya ba mu mulki nan ko muna so mu sake dara kai Allah ya sake ba mu mulki saboda haka mu muna kasa mun san abin da muke yi talaka dai a 2019 an dauka ba Buhari ba zai tsaya ba Buhari Allah talaka ya sake ce sai Buhari kuma yau ba Buhari kare ba zabi Buhari da APC ne saboda haka 2023 Allah ya tsawo da lafiya za mu sake kin zabi bismillah za mu kawo dan takara wanda Najeriya za su sake ta daita a zabe ta abin da nake so in ga wa dan wana yadda shehu shine kar mu kawo maganar adawan ana shugabanci shugabanci fata shine kullum mu samu shugabanci zai gyara mana a tattalin arzikin kasa ya gyara kasa ya kawo mutane a zamanto da mutumin Krista da musulmi a yi zamantakewa a san cewa dukkan wadan ƴaƴan annabi Adamu ne saboda haka mu Allah ne ya rarraba mu don mu san kawunan mu da an bar mu duk yaran da ba mu san kawunan ba da kuma ba za a san inda ake saboda haka idan muka jinta cewa yau duk wannan ba gwamna na ba ko duk ba shugaban kasa muna kushewa to kushe wannan gwamna mala'ikun sunna za su mala'iku za su ce su amana da shi ba kuma ya zama to amfani ya zama to abin da ya zama na bala'i saboda haka mu dinga girmama shugabanni domin me don mu samu su yi mana aiki ya da bisa ga yadda aka zaɓe su yau talaka in ya fita ya ma shugaban Bori to ina ga shugaban nan ba zai sake samu zaman lafiya ba saboda haka ni ina fata shi ne mu kokari
ba Buhari kan an yi mar Bori
ba ba Bori ya shugaba ba shugaban kasa ba ma Buhari Bori ba ai an dole ta ai masa Bori a kasar da ba ka jira mai ba ma Bori ba ai mun ka tana ai ma jaman tsaro zanga zanga ba ma shugaban kasa Bori ba ba wanda ya ma shugaban kasa Bori a Najeriya
gasi yanzu kana yi wa buwan ka ne ko ganin ka ne gobalwa madu
a sai dai zama kani na dai ba dai wana ba dai kani ne ba amma kuma
bayin ka sha
bayin masa kaza ba bayin masa kaza ba abin da ya faru shine kace lokacin ga bansa tsoro ya yalwata a jarar sai jawab a a wata yawanta ba ita garawa hukumar sama kuma ward nashi ma har yanzu zan ke gaya maka ba kwanci hankali kuma abun ta harbure fiye da yake kafin zake
to muna godiya to muna godiya eh ti shehu to ga tambe da zamu kuka
shawara ka gani
to ga tambe
godiya kuma na tambayar har yanzu kuma shawara zan bayar ba sai na bayar bayane ba akwai inda zan bada shawara wanda zai amfani wanda yafi nan muka muna fada bayane
to muna godiya
ba sai ba ta bada ta bayane ba
to eh ti shehu
Dr. Umar amma har yanzu din abun dumansa ana samun tashin kan mutane sun daina noma wurin sun dawo gari
to ina zuwa Dr. Duhu
idan an
Duhu to shikenan yanzu zamu nan ne to ga tambe da zan muku to muna godiya
to muna in kace in zo zaka bani na waka son gwamnatin ku sai ka bani da yanzu ba sai mun kai muna dogon bayani a radio ba
to a gaishe kuma da mai to jama'a muna da sauran shiri guda da ya rige mana da zamu kawo muku Allah ya kai mu mako na gaba wanda kuma idan mun dawo din zamu dubi yadda jihohin Najeriya kansu suke ya karshen coronavirus din nan wato ita wannan cuta da ta addaba duniya sannan kuma me yasa kamar da mutane ka dade suna tambaya Buhari ki da mutane da ke zagaye da shi wanda ake cigaba da zargin su da cin hanci da rashawa duk da cewa wannan matsalar na cikin abubuwan da ya alƙawarin zai magance ta tambaya ta ƙarshe da zamu taba a makon gobe shine shin zai yi jam'iyyar PDP ta sake dawowa kan kare da mulki ko kuma dai APC ce za ta zance a shekarar 2023 yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da bakin sa da kuma Grace Alheri Abdu da ta taimaka wajen hada shirin nan Aliyu Mustafan Sakwatani a Washington DC Allah ya ba mu alheri assalamu alaikum
Wadannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya Yeah, I agree.